Daga nan Washington gunduma Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 haka kuma ana iya kama mu a Alfa radio dake Kumasi a kasar Ghana ko kuma a saurare mu ta hanyar sadarwar internet kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu mu alheri Grace Abdu da Sarfidu Hashim Gumel ne muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin sufuri. Amma kafin nan muna da rahotanni biyu daga Najeriya da suka hada da neman haɗin kan kungiyar ECOWAS da ministan cikin gida Abdulrahman Dambazauye kan harkokin tsaro. Sai kuma kama waɗansu mutane 28 da aka yi a jihar Niger biyo bayan wani rikici da ya janyo asarar rai da jikata da dama. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata, za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Niger a wannan mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wato tarho waya tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun kun labaran. Manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta Kudu da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke kasashen su don bayyana musu rashin jin daɗin su ga kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa akan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su Haiti da El Salvador. Suma kasashen Haiti da Botswana sun kira jakadun Amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu jin takaicin kan wannan maganar maras daɗi da Trump ya faɗa. Shugaban na Amurka ya girgiza mahalarta wani taron da ya a fadar White House, inda aka ce an ji shi yana cewa, me yasa muke barin waɗannan mutanen ƙasƙantattun ƙasashe suna shigo mana ƙasarmu? Rahotanni sun ce Trump ya bayyana cewa ya fi son ga mutanen ƙasashe irin su Norway suna shigowa Amurka. Ko a kasashen Turai, kasar Norway fitacciya ce saboda kasar Turawa ce farar fata zallansu, yayin da kasashen da Trump ke nuna wulakanci kuma suke na baƙaƙen fata da masu ruwan launin ƙasa-ƙasa. Rahotanni da ke fitowa daga ciki da wajen Amurka na nuna cewa kasashen duniya da ma yanzu suna wa Amurka da shugaban takallo waɗanda suka kama hanyar rungumar aƙidar launin fata. Trump dai ya musanta cewa ya yi wannan kalaman na ɓatanci.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutane da ke mayar da martani kan wannan kalaman ɓatancin da ake alaƙanta shi da shi, wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar da taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata Sanata Dick Durbin, ɗan jam'iyyar Democrat da ya fara fasa ƙwai game da kalaman na Trump, ya canza salon abin da aka faɗa lokacin da taron da aka gudanar kan shirin daka, wato shirin samar da kariya ga 'yan yaran da aka shigo da su a Amurka tun suna ƙanana. Lokacin taron da aka gudanar ranar Alhamis a fadar White House, an fitar da rahoton cewa Trump ya alaƙanta baƙin haure da ke zuwa Amurka daga ƙasashe irin su Haiti da El Salvador da kuma nahiyar Afirka a matsayin ƙasƙantattun ƙasashe. Wakilin gidan jaridar Washington Post Josh Josue, wanda ya fara ba da labarin cewa Trump ya furta wannan kalamin, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa yanzu muƙaraban Trump a White House sun fara faɗa cewa mai yiwuwa ne Trump ya yi wannan magana, amma ba ainihin wannan kalaman ɓatancin ya furta ba.
A jiya Litinin, ministan harkokin ƙasashen wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha ba ta goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da tarkaita shirin nukiliyar ƙasar Iran. Ranar Juma'a ne Trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai janye daga sakawa Iran takunkumin da Amurka ta amince ɗagewa ƙarƙashin yarjejeniyar shekara 2015. Domin baiwa 'yan majalisa da ƙasashen Turai kwanaki 120 su samu hanyar gyara abin da ya kira abubuwan da suka lalace a cikin yarjejeniyar. Lavrov ya faɗi jiya Litinin cewa idan har Trump ya ci gaba da aiwatar da abubuwan da yake barazana yayi na ficewa da gargajiyar akwai mummunan sakamako da ka iya biyo baya tunda ba shakka Iran za ta daina aiki da ka'idojin gargajiyar Amurka da Russia da Britain da China da Faransa da kuma Jamus su ne suka hada kai suka samar da gargajiyar domin tabbatar da ganin cewa Iran bata ci gaba da shirin nukiliyar ta ba wajen yin makamai Iran dai ta nace da cewar shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne
to labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jiya ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yace Turkiya za ta mamaye wata sabon rundunar sojoji 30,000 da Amurka ke marawa baya da aka girke a bakin iyakar Syria da Kurdawa Da yake jawabi ta kafar talabijin, shugaba Erdogan ya ce Amurka ta amince da cewa ta kirkiro wannan rundunar ta mayakan yan ta'adda a kusa da bakin iyakarmu. Aikinmu ne mu ga cewa lalle mun nutsar da yan ta'addar kafin a haife su. Ana ci gaba da samun zaman ɗaɗɗa tsakanin Amurka da Turkiya, inda Erdogan ke ci gaba da tabbatar da cewa dakarun Turkiya a shirye suke a kowane lokaci su yaƙi mayakan rundunar gamin Gambiza Kurdawa da Siriya da ake kira YPK. Jami'an Amurka sun faɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa sabon shirin wani ɓangare ne na yunkurin mayar da hankali kan tsaron iyaka a arewacin Siriya maimakon yaƙi da ƙungiyar IS. Labaran duniya kenan kuka saurara. So ma da labarin mu faro takon a birnin tarayya Abuja Nigeria inda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dambazo ya kai kokon bara ga jami'an kasashen ECOWAS dangane da harkokin tsaro wakilinmu Madina Dauda na dauki da ci gaban rahoton
Sakamakon wani bincike na musamman da ta yi, gwamnatin Najeriya ta lura cewa akwai alamun yaduwar kananan makamai a hannun al'umma da ke ƙarƙashin ƙasashen ECOWAS, wanda yake taimakawa wajen ƙara hura wutar rikici da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma, wanda a halin yanzu ya mamaye jihohi da dama da ke arewa, har da ma waɗanda ke kudancin ƙasar, wanda idan ba a daƙile shi a yanzu ba zai iya kaiwa ga iyakokin ƙasashen na ECOWAS. Akan haka ne, ministan kula da tsaron cikin gida na Najeriya Abdulrahman Bello Dambazo ya gana da manyan jami'ai da ke ofishin ECOWAS da ke birnin tarayya Abuja, inda ya nemi shugabannin kasashen ECOWAS da su kawo ɗauki domin a magance al'amarin. Abdulrahman Bello Dambazo shi ne ministan kula da tsaron cikin gida a Najeriya.
Duk wata ƙasa cikin 15 ɗin nan ta ECOWAS suna da wannan matsala. Saboda haka shi sa muka ga cewa ya kamata a zo a zauna. Akwai protocol da aka yi tun 1978 wanda ya ce ya ba makiyaya dama su ratsa daga ƙasa zuwa ƙasa amma ya tsara yadda za a bi ƙa'idan abin yadda cewa ba za a samu matsala ba amma har yanzu babu wanda ya duba wannan protocol din ya ga cewa wannan tsarin an bi shi yadda ya kamata
shi kuwa commissioner na ECOWAS mai kula da kasuwanci zirga-zirgar mutane da dukiyoyi Alhaji Lawali Shuaibu ya bayyana ganawar a matsayin abin da ya dace
wannan shawara da ya ka mun dauke ta da hannu biyu kuma ba tare da bata lokaci ba muka ce ya kamata a yi taro na ministrori masu kula da zancen tsaro daga nan zuwa wata daya mu kuma abin a yi wannan taro da ECOWAS da gwamnatin Najeriya sun kafa wani committee wanda ni nake jagorancin shi wanda zai kumshi jami'ai na ECOWAS da na free movement da masu kula da aikin noma da kiwo da masu kula da aikin security su ma gwamnatin Najeriya za su bado mutum biyar masu kula da zancen security da zancen noma da free movement musamman mutanen masu kula da immigration za mu hala wannan tantamna tun daga GB in Allah ya yarda
a nasa ra'ayin daya cikin manyan yan kasuwa a Najeriya Adamu Garba IP Solutions ya ce yana goyon bayan nada kwamiti da aka yi inda yake cewa
duniya kasuwanci shi yake hada kan mutane ba wai tara su a wuri daya a sa su a cikin wani boundary a ce ku yan kasa kaza bane yake hada kan mutane kasuwanci shi yake hada kan mutane. Idan gwamnati ta bude hanyar kasuwanci tsakanin mutanen kauye da mutanen birni, da mutanen Rivers da mutanen Abuja, da mutanen Kano da mutanen Enugu, babu yanda za a yi wani dan wani wurin ya fara da dan wani wurin saboda kasuwa na ni ina Enugu akwai abin da nake sayarwa dan Kano, dan Kano akwai abin da yake sayarwa dan Oyo akwai abin da yake sayarwa dan Benue, saboda haka babu wani hujja da zai kawo abin da yasa za ku tashi kuna kashe juna.
A yanzu dai ɗan ƙasa za su sa ido a ga yadda yunkurin zai yi matukar taimakawa wajen inganta tsaro ba ma a Najeriya kaɗai ba har da sauran ƙasashen na ECOWAS. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A halin da ake ciki kuma, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta kama mutane 28 bisa zargin ta da wani rikici da ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma jakata waɗansu 20 da suka hada da ɗan sandan kwantar da tarzoma da aka karyawa kafa a ƙauyen Guni da ke ƙaramar hukumar Muya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cigaban rahoton.
Rikicin da ya barke ne a ƙauyen Guni da ke yankin ƙaramar hukumar Muya bayan da 'yan ƙungiyar Izala suka bude wani babban masallacin Juma'a a garin. ASP ɗan Ina Abubakar shine kakakin 'yan sandan jihar Niger.
An kama mutum kusan 28 suna wanda bincike
Shugaban karamar hukumar ta Muya, Honorable Yahuza Muhammad, ya ce tun da farko dai su ne suka bayar da umarnin gina wannan masallaci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada.
Na ba da domin a matsayinmu na a gonatance, sha ya dace a gina wannan masallaci ko bata dace ba, kuma na ba da approve a gina ta.
Ga dai abin da wasu daga cikin mutanen garin na Guni ke cewa akan wannan al'amari.
To, sunana Mudi Alhassan, ni ne Chief Imam Central Mosque na Guni, watan limamin 'yan ɗarika. Amma game da maganar masallacin Juma'a, tun farko dama ba ta biyo ta inda ya kamata ba ne, saboda menene?
Yanzu a cikin ba ku yadda ma dai abu da masallacin ba.
A to gaskiya ba mu yadda ba, saboda me abin da ya sa ba mu yadda ba? Gaskiya muna fargaba har yanzu fa da shauran runa akan. Akwai jama'anmu wanda yake wallahi har yanzu ba mu san inda suke ba.
Muhammad Badamasi, wanda aka ci sani da suna dan baba, ni ne shugaba na majalisar malamai a cikin garin Guni a bangaren Izala. Iyalanmu, yaranmu, iyayenmu duk gabaki ɗaya sun tarwatse sun bar gidan, wanda hatta magoya baya da muke tare da su ahli sunna na cikin wannan gari yanzu babu wanda ya san inda iyalansa yake mafi akasari daga cikin.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan al'amarin. Inji Daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger, Dr. Umar Faruk Abdullahi.
To kuma ko yanzu abin da muka nema da su 'yan Izala kenan su yi hakuri, mu za mu bi duk hanyoyin da za mu bi mu tabbatar sun samu masallacinsu, ba hana kowa ya yi addininsu ba.
A halin da ake ciki kuma, kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP ɗan Ina Abubakar ya bayar da tabbacin mutuwar wasu mutane 7 ta hanyar ƙonewa ƙurmus a sakamakon wani mummunan haɗarin mota a kan hanyar Mina zuwa Bidda a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, muda Amurka, daga Mina a Najeriya.
So, mu haka yake, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangiji ma kai nake. Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu illar na zo da hoko. Ya Rabbi kara kara man dan iki da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko. Kumai na sarrafa Allah ce dalilin iko batin ya babba aiki ne ya ilahi dubi karkasha farko na zuljada da hasbi ba nisan sa ta tace duya da shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajada sharbi lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar kuma kane kurama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a kushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjamin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan azira sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki dukkan halittu kan waya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamu da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa bulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki sarrafa ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambata kowa na ka ba iyaka waye ake wadege ne kwatan kwacin kirinka dukan fadin da ba kai ba
to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai saurare bai manta ba, shirin namu na wancan mako ya zo ƙarshe ne da tambayar da Mahmud Kwari ya yi wa bakonsa Alhaji Sani Sambo Dan Fulani, shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar Kano ta NATO. Cewa mai yasa ba su tinkarin gwamnati akan batun gina inda manyan motoci za su rika hutawa akan manyan hanyoyi wanda rashin hutun ke haddasa hatsura akan hanyoyin inda bakon nasa ke cewar sun ankarar da gwamnati akan haka kuma ta gina wasu wurare ɗan ƙalilan tana kuma shirin gina wasu wuraren a yau shirinmu zai ci gaba da wannan tambayar da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi yana cewar
amma lokacin da kuka bayo gwamnati shawara kan cewa ga wuraren da ya kamata a yi tasha-tasha ta dakatawar motocinku da direbobinku misali ba ku bayyana mata yadda ya kamata a tinkari abin bane misali kawai dai wuraren kuka ce ya kamata a yi
a mun bayyana saboda ko a doka da ko a majalisa mun je majalisa ya kai sau uku akan wannan lamuran kuma kowace shiya da jiha suna iyaka kokarinsu mu kaman kaga nan a Kano saboda irin wannan abin ne ma muka shiga yarjejeniya da gwamnati na wajen wani parking da yake da katsalle wanda wasu matsaloli sun hana wajen ya fara aiki duk da yunkurin da aka yi to irin wannan shi muke yi ba ma tsayawa muna tura amma ita gwamnati din tana da takaitaccen samu abu ne ba koyayye ba wanda samu yayi ƙasa tun daga shigowar gwamnati da sauransu so samun nan da yayi ƙasa sai zamanto aikin da za a iya yi ma yayi ƙasa
akwai zancen sabuwar dokar sufuri ko kuma kudin sabuwar dokar sufuri da yake gaban majalisar dokoki ta ƙasa kun ba da gudunmawa a cikin gurin tada daftarin doka nan ne idan haka ne kuma wannan matsaya wani sharori kuka bayar kuma ya kuke so ya kasance
yauwa wannan kudirin doka yana tafiya akan abu guda biyu na farko akwai ta hukumar da za ta zamanto tana gyara wannan titunan tana ba da lasis da sauransu sai kuma ɗaya hukumar da za ta tsaya ita ta tsaya akan doka, kowa ya tsaya ya bi doka na tsarin da za a zo da shi. Ina gani in dokar ta karbu kusan wannan hukumar gyara tituna za ta shiga karkashin ɗaya, za ta haɗe ta ta zama suna tare. Mun je a kirkiro dokar ba ma ciki, amma a yadda za a yi dokar mun je majalisa. Kuma ina ga mu muka fara zuwa, muke fara zuwa wajen zama, kuma mu ne na ƙarshe muke jira
wajen karɓar jin ra'ayin
jama'a, ba don komai ba, saboda mu abun a kanmu, saboda mu muke da jari a kan titi. Ko ina ka je za ka jarinmu ne a kan titi, so dole ne mu tsaya mu yi abin da zai kare shi, saboda a tsira da rayuka da dukiya. Duk abin da ya dace mun yi a rubuce, kuma mun je mun yi baka da baka, saboda ba zan manta ba, na ƙarshe ma haɗin gwiwa aka zauna da su majalisar dattawa da ta wakilai tare aka yi wannan na ƙarshe, hiyarin na ƙarshe. Wannan kuma mun je kuma zama da ake yi musamman na kan maganar harkar sufuri na shekara-shekara da ake yi da ministry na sufuri, shi ma kullum muna zuwa. Duk abin da ake yi muna zuwa da namu a rubuce, saboda mu aikata ne kafin wani a office ya rubuta mu mun yi shi experience ne, yayi mana kuma mun kawo shi.
Wai idan zan tambaye ka, tunda ka ce kun shi shi kun ba da gudunmawa, menene alƙiblar ita wannan ƙudurin doka na a kyautata harkar sufuri a Najeriya? Mai tartibi mai tsina sa gaba?
Well, na farko dai shi ne a samu tsaftattun tituna wanda za a rika bin su, masu amfani da titi za su bi su, su hau su lafiya, su sauka lafiya, lafiyayyun tituna. Wannan lafiyayyun tituna ba za su samu ba sai an shigo da wannan yan kasuwar, duk tsarin yana ciki yadda in abinda yan kasuwa ne za su shigo da yadda za a yi da su da sauransu, inda ya kamata a sa toll gate, inda za a sa, inda ya kamata a sa abin gwada nauyi, saboda rayuwar titin ya rika tsawo, a daina dora musu wanda suka fi. Sai kuma ɗaya ɓangaren inda wa'innan dokokin kuma da za a aiwatar, in ka yi kaza ga abin da za ka yi, in ka yi kaza ga laifin da ka yi ga abin da za su yi da sauransu. Wannan shi ne wannan abu.
Wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu Mahmudu Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motoci da kun kaya ta ƙasa harshen jihar Kano, Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Sai kuma sabon mako za ku ji ƙarshen wannan hirar. Yanzu ku a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, yanzu kuma ga Sule Mumini Barma da sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta bayyana cewa askarawan rundunar sojan musamman da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasashen waje sun kai samame a ƙauyen Agelal da ke gundumar Arlit, inda suka tayar da hankalin jama'a kafin su damke Ibrahim Alambo da Ahmadu Intidal da Talagisa da Adam Musa da Adam Aborak, waɗanda tuni aka garzayo birnin Yamai da su. A ci gaba da farautar tsohon kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen MNG Gumar Bidika, wanda ake zargi da safarar miyagun abubuwa kala-kala, in ji Lebanon. Jaridar Lankitar na cewa babban alkali mai shigar da kara da sunan gwamnatin Niger ya kulle wasu mutane da aka aika gidansa su kai masa kyautar mota kilar Hyundai, wacce ta fito daga hannun wani mutumin da bai jima da fitowa daga kurkuku ba da sunan Bailey. A tunaninsa zai ci hancin babban alkali a mayar da shari'a share daya, sai dai kash ba wurin bane, karambanin akuya ta talar da kura har ramunta. Jarir ta ce ya zuwa yanzu an shiga neman wannan mutum ruwa a Jallo, yayin da aka sallami waɗannan ƴan aike daga inda suke tsare. Jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa iyalin Kanal da Balga Abdullahi sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari game da rasuwar wannan Hafsan da ya shafe lokaci mai tsawo yana aikin tabbatar da tsaro a ƙasar Côte d'Ivoire kafin a kwantar da shi a babbar asibitin Yamai. Jaridar ta ce abin ya faru ne a ranar 5 ga watan Oktoban 2016, amma har yanzu ba wanda ya san dalilan rasuwar Kanal da Balga, har ma wasu na hasashen guba aka bashi. Mafari kenan da yayar mamacin Aminatu da Balga ta rubuta wa sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wasiƙa don ganin an gudanar da bincike akan wannan mutuwa da ke ci gaba da ɗaurewa dangin Kanal ɗin kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, sai kuma kaɗan daga cikin rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Soja ga rawa ga yaƙi, askarawan Najeriya, sojojin Najeriya, dole a yaba muku. Wa'anda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala shi jikansu, amin. Ku da kuka saura, Allah ya ba ku damar jajircewa da sadaukar da kai wajen tabbatar da dunkulalliyar ƙasa Najeriya. Ba don Allah ba, ba don ku ba, da tuni maƙiyan ƙasar nan sun shafe ƙasar nan daga taswirar duniya. Yayin gudanar da aiki, ina kira a gare ku da don Allah a bi doka da oda ta hanyar mutunta haƙƙin bil'adama. Duk wanda ya taka doka, doka ta taka shi. Baffa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu, mazaunin Dayasa, Sakkwato ga Danokar Gombe. Mai aiki isa mai sakon ganowa daga sarakunan na Arewa da malamma da masu faɗi a ji, wallahi su hito tsakanin da Allah su faɗi gaskiya har ka tsaro yau ba janar ba ga tsaya ka saka ma'adai da sojoji ba. Kowa suna da tashawa, wallahi inda an hito wadda inyamurai sun ka taɓa yi da ɓarai sun ka sha musu kai, samarai su sun ka bi su tun da bai ne ba a jamina ba. Abin da kaka a tsasa a gani Allah ka baka san mu ji mulaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Ni magana ni ne Iliya Abdul Malik Unguri. A yau ina so na yi amfani da wannan dama ne mai kira ga matasan mu akan su rungumi sana'o'in hannu kamar irin su gyaran janareto da wayar din wutar lantarki a bar zaman banza. Kada mu jira gwamnati mu ce dole gwamnati ce ta ba mu aikin gwamnati tukunna za mu yi sana'a. Saboda rashin sana'a yana jefa matasan mu cikin matsaloli na halin rayuwa.
Rayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaicen manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka Takwas da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke a kasashensu don bayyana musu rashin jin daɗinsu da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa a kan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su Haiti da El Salvador. A harin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutanen da ke mayar da martani akan waɗannan kalaman ɓatanci da ake alakantawa da shi, wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata akan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata Sanata Dickey Durbin na jam'iyyar Democrat da ya fara fusa ƙwai game da kalaman na Trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar a kan shirin Dhaka. Jiya Litinin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha ba ta goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta takaita shirin nukiliyar Iran.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ma ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. ko kuma sauraron shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko ku yi muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin Sarfidu da Salomon da kuma injiniya mu Brett Burns Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.